sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Tamakaran na Jamhuriyar Niger akan mitoci 16, 21 da kuma 25. Ana iya samun mu a koda yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. A Jamhuriyar Niger ana iya samun mu a wasu tashoshin FM. Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad da Dalol da Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa dake birnin Yamai kan mita 200.5. A Ghana kuma ana iya samun mu a Alfa Radio dake birnin Kumasi. Ma sauraro Tamar Abadu ce ke muku sallama a shirin namu na musamman wanda a yau zai zo muku daga birnin Damagaram tare da taimakon ofishin muryar Amurka dake birnin Yamai. Saboda annobar coronavirus da ta kai ga rufe ma'aikatu da dama a ciki har da wasu sassa na headquarter mu dake birnin Washington DC. A cikin shirin za a ji cewa hukumar tsaron farin kaya ta DSS ta Najeriya ta bankaɗo yadda wasu 'yan ta'adda suke tsara tayar da hankali yayin bukukuwan Kirismeti da na sabuwar shekara. Sannan za a ji cewa murna ta koma ciki ga al'ummomi birnin Kwanni game da batun bude iyakokin na Najeriya. Akwai shirin na kasa da sharhin jaridun Ghana, sannan mu kammala da sharhin muryar Amurka dake bayyana matsayin gwamnatin na Amurka. Amma dukkanin su za su zo muku ne bayan mun saurari labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan hantsi. Ta da fatan kun wayi gari lafiya. Yanzu kuma ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Yusuf Aliyu Harande. A daidai lokacin da ya rage makonni a rantsar da tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden a matsayin sabon shugaban kasar Amurka a ranar 20 ga watan Janairu, manyan masu bashi shawara sun ce suna buƙatar lokaci don su warware wasu tsare-tsare da gwamnatin nan ta Donald Trump ta shimfiɗa, musamman akan harkar da ta shafi baki da tsaron bakin iyakoki. A wata ganawa da jaridar EFE, ɗaya daga cikin mukarraban Joe Biden, Susan Rice, wadda za ta jagoranci harkokin cikin gida, da Jake Sullivan, shi kuwa mai ba da shawara ɓangaren tsaron cikin gida, sun ce shirin takaita shigowar baki kasar da gwamnatin Trump ta kafa zai ɗauke su lokaci kamun su iya kawar da dokar. Amma za mu iya ɗaukar wasu matakai don canza wasu dokoki nan take, sauran kuwa za su ɗauke mu lokaci. Kana yanayin da ake da shi a bakin iyakoki zai ɗauki lokaci mu magance su, don kuwa sun yi ɓarna mai yawa a cikin shekarun su huɗu, amma mun ƙuduri aniyar gyara mu komai zama, a cewar Rice. A lokacin da yake magana da manema labarai ranar Talata a gidansa da ke Delaware, Joe Biden cewa yayi yanzu haka har ya gana da shugaban kasar Mexico Manuela Lopez Obrador akan baki da wasu kasashen kudancin Amurka, ya dau alƙawarin samar da tsari da zai mutunta bil adama, amma yana tsammanin wannan aikin zai dauke shi nan da kimanin watanni 6 kamun ya iya cimma burinsa. A makon da ya gabata kimanin Amurkawa 803 suka shigar da takardunsu na neman tallafin gwamnati da ake baiwa marasa aikin yi. Wannan shine lokaci mafi yawan marasa aikin yi a tarihi. Don ko a makon da ya wuce an samu mutane 89,000 da suka rubuta. Ma'aikatar ayyuka a jiya Laraba ta ruwaito cewar annobar coronavirus na cikin watanninta na 9 wanda ta ƙara samar da rashin aikin yi a ƙasar. Kusan mutane miliyan 10 cikin miliyan 22 da suka rasa ayyukansu har yanzu ba su da aikin yi a Amurka. Kimanin kashi 6.7 cikin 100 kenan a watan Nuwamba, wanda masana ke cewar waɗannan alƙalimman za su ci gaba da hauhawa cikin watanni masu zuwa. Ɗaukar ma'aikata tun daga watan Nuwamba ya tsaya a cikin watanni 5 a jere. Kamfanoni kuwa suna kin ɗaukar mutane aikin yi. Alƙalimman 'yan makonnin nan da suka gabata ana nuni da cewar akwai mutane miliyan 6.9 da suka rasa ayyuka a watan Maris tun farkon corona, amma wannan shine abu da aka dade ba a gani ba tun a shekarun 1960. Masu sauraro, kada dai ku manta labaran duniyan na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Kamfanin Pfizer da BioNTech a ranar Laraba sun sanar da cewar za su ƙara wadatar da Amurka da allurar rigakafin corona har miliyan 100 ganin yadda annobar ke ƙara yaduwa a ƙasar. Kamfanonin dai sun ce nan da zuwa ƙarshen watan Yuli suke fatar kammala wadatar da ƙasar da allurar rigakafin ta corona. Wanda yarjejeniyarsu da gwamnatin tarayya shine su hada maganin har na dala Amurka biliyan 2 samar da ƙarin allurar nan da zuwa tsakiyar shekarar 2021 zai taimaka iya samun saukin annobar a cewar sakataren harkokin lafiya Alex Azar a wata sanarwa. Wannan ƙarin sayan maganin zai ƙara baiwa Amurkawa ƙwarin gwiwar cewar za a samar da allurar ga duk Amurkawa da ke buƙatar ta nan da zuwa ƙarshen watan Yuni na 2021. A ranar 11 ga watan Disamba ne hukumar tantance abinci da magunguna ta amince da gwajin maganin na Pfizer da BioNTech don samar da maganin cikin gaggawa da gwamnatin tarayya ta fara siya na adadin mutum miliyan 100.
Labarun duniya kenan aka saurara yanzu kuma sai tasirin rahotanninmu. Za mu fara ne da tarayyar Najeriya inda hukumar tsaron farin kaya ta DSS ta kasar tace ta bankado yadda wasu ƴan ta'adda suke tsara tayar da hankali yayin bukukuwan Christmas da na sabuwar shekara. Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina Kaina.
Hukumar tsaron farin kaya ta DSS a Najeriya ta ce wasu ƴan ta'adda na kitsa tafka ta'asa a yayin da ake shagulgulan Kirsimeti da na sabuwar shekara. Wata sanarwa da kakakin hukumar a Najeriya Dr. Peter Afunyaya ya sanya wa hannu na nuna cewar ƴan ta'addan na tsara tayar da ababen fashewa da makunar bakin wake da kuma yin amfani da miyagun makamai. Ma'anar yin hakan shine cusa tsoro a zukatan jama'a da kuma son sa jama'a su ga baikin gwamnati. A saboda haka hukumar ta DSS na kira ga ƴan Najeriya da suka yi rahoton duk wanda ba su gaba su da kai komo ko take-takensa ba. Hukumar ta DSS ta ce tana haɗin gwiwa da sauran jami'an tsaron Najeriya don tabbatar da ɗaukar matakan shawo kan duk wani barazanar tsaro a cikin ƙasa. A saboda haka ta gargaɗi duk masu son kawo tashi hankali a Najeriya da su yi wa kansu ƙyamun laili, in ba haka ba kuma to tabbaci haƙiƙa za su yaba wa aya zaki. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Yanzu kuma sai jamhuriyar Niger, inda ake ci gaba da gudanar da yakin neman zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar dokoki da za a gudanar a ranar Lahadin nan mai zuwa insha Allah. To sai dai alamu na nuna cewa yakin neman zaben ba ya da wani armashi kamar yadda aka saba gani a shekarun baya. Nasiru Saidu, shugaban kungiyar muryar talaka, ya yi mana fashin bakin wannan al'amari a hirarsu da Mahmudu Lalo da yanzu haka yake nan jamhuriyar Niger.
Yan takara waɗanda aka mata a ce sun gamu da juna manya-manya babu su cike wasu ya rage armashin zabe tunda jam'iyya kamar wadda aka ce ita ta ta'adawa wadda ba ta da ɗan takara na tahiya shugabancin ƙasa cilas ne mutane su da kuka su yarda yana rage armashi na zabe yana rage hanzarin talaka tunda ita demokradiyya menene a ba talaka dama su gwada ƴan ƙasa cikin ƴan ƙasa su zaɓi wanda suka ganin yana iya tahiyar da al'amuran ƙasa dangance da yanda su suka fata. Amma idan cikin tahiya aka ce wani bai tahiya ko kuma an kai ta zub da takardun mutane majalisar dokoki kana gani su ma an zub da ƴan takara da yawa na majalisar dokoki saboda gaggauci ne ake tayi abun babu tsari ta yana ake
yanzu amma ana ganin ba su cika ka'idojin da ake so mutum ya cika
ba
ne.
Ba zancen cika ka'idoji na ba kadai, zancen ba a ba su lokacin da ya kamata a ba su na ba na su yi. In ka diba har lokacin za a taya zabe cikin hankalin ƴan ƙasa suna cewa ana yi ba za a yi ba ana yi ba za a yi ba saboda ta yadda aka yi ba ta kwantar da mu mutane hankali na yangance da yanda an ka saba yin zabe. Yau shekara 30 muka zabe kasar Gatamu, ba a taba zabe na dandace ba, ba a taba zabe na rumbuce ba, hakan ga kowa ta hina shi kebe sai inda za a ba kamar bana. Don haka mutane dole su yi dardardar, wasu sun shirya wasu ba shirya ba.
To har yanzu dai muna jamhuriyar ta Niger inda murna ta koma ciki ga al'ummomin da ke kan iyakar birnin Kwanni da Ilela ta jihar Sokoton Najeriya. Game da batun bude iyakokin Najeriya kamar yadda za a ji karin bayani a wannan rahoton da Haruna Mamman Bako daga birnin Kwanni ya hada mana.
Najeriya da hukumomin kasar suka bada sanarwa a makon da ya gabata ko a makon jiya na bude boda biyar tsakanin Najeriya da Niger da kasar Benin ciki ko hadda ta lela local government da birnin Kwandi. Sai dai abin mamaki har zuwa yanzu wannan bodar a rufe take, kuma a yayin da muka hiranta da waɗansu jami'an iyakar da ba su so na nadi muryar su ba daga tarayyar Najeriya sun ce takarda ce a hukumance ba su samu ba ta izinin bude bodar, shi yasa har yanzu bodar take rufe har zuwa wannan sahiya ta yau. Waɗansu daga cikin 'yan Niger sun yi furuci akan wannan lamari da ke cike da ban mamaki.
Sunana Musa Isa zan cewa hakan ga boda an kusan kwana biyar da an ga ce an bude ta, mutane za su fara wucewa har yanzu shiru, suna cewa kamar da nan da can suna jiran takarda ce suke jira ta kwana in ta zo musu da nan mutane su fara wucewa. To har da gaskiya za a cewa ba a san ko yaya suke nufi ba.
Muna murnar mu ce an bude boda kuma yanzu mun ji an yi shu ba a buda ba, abin ya ba mu mamaki. A'a na ka take ciki shi haka mu ji daɗa haka ba gaskiya ba.
Haka ma 'yan Najeriya da muka sadu da su a Illela local government sun ce ba su gane wannan lamarin ba, kuma wannan maganar ta cewa an ba da izinin a bude boda.
Sunana Alhaji Ibrahim mai kwano ba santa. To hakikanin gaskiya ko da yaushe ana ce muna an bude boda tun lokacin da aka bude wannan boda ta ila ga yanzu. To gaskiya mutanen mu ba su da nasuwa saboda duk sanda an ka zo wucewa sai a ce ba a kawo takarda ba.
Sunana Alhaji Simon gidan mai kamba mazamin Illel Masjid da mashin da kayan waya da kuma gidan bulo. To a gaskiya mu an ce muna an bude boda amma shi lokacin kace kawai an shuka dusa. Saboda gashi ne mu ba mu ga motoci na wucewa ba, kuma mutanen mu suna ta bi daji suna kuwa da sauransu. Amma har yanzu magana boda da aka ce an bude gaskiya mu dai mun dai shi a radio amma magana an bude boda an bude gaskiya.
Kira Aliyu mai kusa ramin ta ba. To dangane da magana cewa an bude boda ga mu dai an ce an bude boda. To kuma har yanzu an ce ma wasu ɗan sun ka shiga da kaya ana mai kace su a ce ba bude boda ba. Kuma ga lalura an ta koma shi shiru ba mu cikin koli ana ta kuma an bude boda. Ci gaba shi magana kowa ya tabbatar da magana ta yanzu magana ta cewa lalle an ba da okay an bude boda. Sai su a ce shi shugaba bai sa hannu ba.
A nasu a bangaren Ibrahim Bando Kenz shugaban kungiyar sufuri na birnin Kwandi shi ma ya ce wannan lamarin yana ba sa mamaki.
An ce muna an bude hayoyi amma da an ka bude hayoyin duka ba duka ba ɗaya na ba, cikin nan Niger an ka ce muna hayya hudu an ka bude. Daga cikin hudun da an ka bude an ka ce muna akwai hayya Kwandi zuwa Illela zuwa Sokoto. Yanzu muna nan muna ta jibi har yanzu dai a bude a bude har yanzu rawa da muke na kullum dai abun wanda shike haka nan na shike. Bai taba sake ba tun lokacin an ka ce an ruhe ya kai matsawon tsawon shekara guda da ya wuce nan da an kai tana ruhe. Har yanzu abun dai wanda shike na bai sake ba.
Yanzu haka dai a ko ina birnin Kwandi ta can guriyar Niger da garuruwan iyakokin Niger Najeriya wannan mamakin kawai kake jin kowa na zance a halin yanzu abinda waɗansu ke dangantawa da wai ta leko ta koma. Maganar bude wannan boda ta Niger da Najeriya bangaren birnin Kwandi da Illela local government. Haruna Mamman Bako na birnin Kwandi, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwandi a jamhuriyar Niger.
Bismillahir rahmanir rahim laka kana muna Allah taimaka mu da girman annabi dan waka ga tau da zangi da wuya take doni na ga jantawaye ni ka zama kun san ko zaman tawaye wada dushike ko ni ka wa husaini do e ka wa hasan kau yara da ne mako
Nigeria, 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 Nigeria,
da bonto da Usman mun godiyo
a sha'afa muna da ya gabatar muku ne da wannan shiri na musamman daga nan birnin da magaram yanzu kuma ga Suleiman Muni Barma dauke da shirin nakasa
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 ba kasawa ba
nakasa ba za ta zama kasawa ba
jama'a assalamu alaikum barkamu da sake haduwa a shirin nakasa ba kasawa ba wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman. A yayin da aski ya zo gaban goshi a game da babban zaben jamhuriyar Niger, kungiyoyin nakasassu na ci gaba da tada magoya bayan su daga bacci dangane da gudunmuwar da ya kamata su bayar dan ganin komai ya gudana cikin kwanciyar hankali. Saboda haka suka kaddamar da wani taron addu'o'in zaman lafiya a birnin Yamai da sauran sassan kasar a yayin da a ɗaya bangare suke ci gaba da ayyukan fadakar da masu bukata ta musamman game da mahimmancin zabe
a gani muna da ragowa kwarai cikin hanyar siyasa mutanen mu da yawa ba su san hanyar menene siyasa ba mutanen mu da yawa ba su san cewa inci ne da an ka baki kowane dan kasa na Nigeria zaman to mu ma da dan wada na kasa mun mai da kanmu baya ba don ku suka yi wannan proje kuma suka samu wannan subvention daga wannan proje West ya taimaka ya bayar wannan tallafi shine muka nan muwayi kaji na ga muka tun cikin arulma alhamdulillah mutanen mu da yawa sun yi arulma kuma sun samu kartukansu da yawa sun samu na kasasu da yawa da suka yi register zaɓe kwarai suka samu suka mutane da yawa sun yi rantsa ba wanda mun ka bari baya saboda mun sha sensibilization na kwarai muna tare su mu biye su saboda kawa saboda wannan kokarin da su samu ya zamanto sun san incin su na kamar kowanne dan kasa kamar yadda constitution ta bada cewa duk wanda a da shekara 18 idan kai namiji na ko mace ta ko kuma kai shekara 15 ko 16 yanzu kai sauran aure shi ya kamata na inci ne kamar kowanne dan kasa kaje kai zabe kenan shine ya zamanto nauyi ne gare mu wajibi ne mu tashi kamu ce mu kwanta mu zamanto nauyin nan da Allah azza mana cewa mu a jagoranci mu yi musu kai ya zamanto kowa ya samu inci shi bisa kan wannan fanni
ina maganar nakasassun da suka tsaya takara waɗanda ke neman waɗanda suke fatan shiga zabe
to wallahi ka gani Malam Suleiman muni mun sai in ce babban gwarin cikin mu na babban nasara ce ga wannan proje saboda yau akallan ya mai dai muhimmin 15 da suka shigo suka je suka ce za su neman konseye ko konseye na meri ne ko na komine mun samu nasara kwarai bisa kan wannan sensibilization da muka yi bisa kan haraka election nan sai da muka yi sensibilization 22 ko wani arna sama mu da cikakce biya mu yayi kowa mu ya zuwa mu ya jan hankalin su mu a nuna musu cewa dan siyasa iya kashi da kai wannan boce da zakai dole ne ka san incin ka kai ma ya bai kamata ka san an amsa shata ba bai kamata a baka shikaba ko a baka buhun shinkawa ba ka zo ai maka wulakanci na shekara 5 don ku mun waye musu kai mun nuna musu cewa dan siyasa tsakanin ka da shi kontrata ta tsakanin ka dan siyasa ka zo ku zamna iya ka ga mu muya mu 200 ko mu 300 ga adadin mutanen mu kowa ka gani shiga karkin shi menene a sakamakon mu dai ba mu san bara ba mu san aikin bara ka zo mu zamna mu aje kontara mu da kai mu za mu zaba maka idan Allah ya zaba za mu zakuwa ga alƙawarin da ka dauka muna kakana za ka cika muna muna son mu sana'a ko mu san mu wani abun da zai ci gaba rayuwar mu ba kullum mu zango gurbi ba mu zabe ka kamar mu da kure siyasa kai ka zaman to yayin ka ya turai suwa karatu kai kuma kai a cikin biza leaks mu yana cikin bukoki duk wannan abubuwan ne muka ja hankalin su mutane su gane ba wai dan Allah yayi ka gurmu ba koko dan Allah yayi ka makawu ba koko Allah yayi ka kace ba ban son ka a'a Allah ya son ka yayi ka son da kowani dan adam kuma Allah bai maka bi idan Allah ya maka gurmu koko ya maka makawu kar ka ce ka dauki hanya ta nakasa da kanka saboda hanya buci akwai hanya ta ci gaba akwai hanya ta nakasa da kanka idan kan nakasa da kanka to kai ka zaba maka kanka amma Allah ya kai ka kokari Allah baraci baraci nan da wasu abubuwa da zamna mutum tar hannu duk wannan kai ne ka zaba maka kanka wannan hanya ta gari
wace irin gudunmuwa ce kake ganin masu bukata ta musamman za su bada danganin cewa an gudanar da zabukan nan na Niger cikin kwanciyar hankali da fahimtar
na daidai kaga insha Allah za mu shirye sallah ta roƙon Allah mu jan hankalin ƴan siyasa kasar gaba ta su ta ba ita dai kasar mu ce mu duka kowa namu ne mu duka mu abun da muke roƙo Allah ya kawo muna kwanciyar hankali cikin kasar ga za mu roƙo Allah ya ba mu nasara ya kawo muna kwanciyar hankali cikin kasar ga ai zaben nan lahiya a kare lahiya saboda mu ba haukan mulki a gaba gare mu ba kasa ga bamu da wata kasa an bawa gaba mu kan kanmu rauni gare mu idan siyasa wani tashi hankali ya zo na siyasa ko na wadamu mu ne adiktin mu ne za mu wahala mu ne muka za mu zaman to mutane da mu da gura mu da makayi da yara kanani da tsayi su ne ke wahala kenan mu abinda an nauyi gare mu mu shine mu taki tsaye mu kawo namu gudunmuwa a kwanta lahiya a tashi lahiya shine an muharin mutanen mu da annan yamin mun kire su ga munan masallacin karafi insha Allah za mu ci gaba da roƙon Allah kenan yau an kwalla ya alherin mu na mu duka ka gani shekaran jiya Allah ya kawo bila'i nan wajen jifa mutum wajen 30 da wani 30 aka kashe kaga wannan babban bakin ciki na
to masu sauraro nan zamu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe zamu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so yanzu a madadin shugaban kungiyar nakasassun yankin Yamai Habibu Abdullahi da dukkan ma'aikatan sashen Hausa nake ce da ku sai an jima
a gaida suli yanzu kuma lokaci ne da Ridwan Abbas zai gabatar mana da sharhin jaridun Ghana
da jaridar da finder da mu so mu sharhin jaridun na yau kuma babban labarin tashi ne ku tafi kotu ku daina tayar da hankali jaridar ta ce Majalisar aiwatar da zaman lafiya ta kasa ta yi tirda Allah wadda da irin tashin hankalin da ya biyo bayan bayyana sakamakon zaɓen shekara ta 2020 da magakujerar hukumar zaɓe ta yi. A kan haka take kira ga duk waɗanda ke jin ba a yi musu daidai ba a cikin wannan zaɓe da su gabatar da kukansu amma kuma ya kasance kamar yadda ƙa'ida na jam'iyyar siyasa doka ta shekara ta 2002 wadda ya dogara a kan ƙarar zaɓe shekara ta 2012 ya bayar doka mai lamba 127. Accra ta tsaya cik wannan shi ne labarin da jaridar Ghanaian Times ta kawo mana jaridar ta ce gabanin Burkina Krismeti zirga-zirgar motoci ya tsaya cik a birnin Accra abin da ya sa tafiyar motoci suka kasance a wuri daya wasu direbobi sun sunfata wannan hali na wato cinkoson motocin din a cikin yare da suka saba magana kamar bampa to bampa komai ya tsaya cik yayin shefanin bikin Krismeti wannan ne labarin da ita ma jaridar Daily Graphic ta kawo jaridar ta ce yayin da ranar bikin Krismeti ke kara kusantowa wato cinkoson mutane da motoci a yawancin birane musamman birnin Accra da Kumasi ya kara munana yayin da masu shaguna da ƴan trader ke iya kokarin su na ƙarshe domin sayar da kayayyakin su domin wannan bukin hanyoyi da ke shiga manyan birane sun cunkushe da motoci da kuma mutane a bid da ke usata direbobi din da sauran masu amfani da hanyoyin mota har yau dai a jaridar ta Daily Graphic akwai wani labarin inda take kira da abiwa ka'idodin toki tana yi wa direbobi da sauran jama'a masu shirye-shiryen bikin Krismeti kashi jaridar ta ce da yake kwana uku ya saura ka challenge
mana domin bukin Christmas hukumar na kiyaye hatsura kan hanyar motoci na kasa ta yi kashiri ga dure gobe da sauran masu amfani da hanyar mota da su bi wa ka'idodi na wato duki domin kiyaye hatsura da ake dangantawa da wannan buki. Sai kuma jaridan Business and Financial Times wacce ta rawaito cewa CD na kasar Ghana na nan rike da karfin ta duk da hali da aka shiga na takaddamar siyasa da kuma bukin Christmas da wannan muka iso karshen sharhin jaridun na yau. Radwanullah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
A gaida Ridwan Abbas, za kuma mu kammala ne da sharhin muryar Amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Rashin tsari da cin hanci da rashawa na haramtacciyar gwamnatin Nicolas Maduro ya jefa Venezuela cikin mafi munin halin bil'adama, siyasa da tattalin arziki a tarihinta. Amurka ta ba da ɗaruruwan miliyoyin daloli don tallafa wa ayyukan agaji ga mutanen Venezuela a ciki da wajen kasar su. Koyaya bayar da agajin jin kai na dan gajeren lokaci ne, muna buƙatar sabbin dabaru don samar da mafita ta dogon lokaci. Wannan shine dalilin da yasa hukumar raya kasashe ta Amurka da bangin raya kasashen Amurka suka kaddamar da shirin Beta Together. Shirin Beta Together wata dama ce da aka bude ga kowa a kowane lokaci akan kowane fanni daga ko ina a duniya. Mutum zai iya gabatar da ra'ayoyi ko shawara don kokarin taimakawa jama'ar Venezuela. A cewar tsohon daraktan hukumar raya kasashe masu tasowa ta Amurka USAID, Harry Bader, shirin zai mayar da hankali ga kirkira da fasaha da kuma cibiyar bincike a matsayin wani bangare na dimokuraɗiyya.
People who have experienced the trauma and the difficulty and the deprivation.
Yace mutane da ke da damuwa da wahala da rashin ingantacciyar rayuwa a Venezuela, sannan kuma suka tsere wa gwamnati tare da neman hanyar da za su gina rayuwa ta wucin gadi a waje, za su iya amfani da abubuwan da suka iya da kansu da kuma samar da dabarun da babu wata hukumar ci gaba da take da shi, saboda ba mu muke da shi ba. Abubuwan da suka faru da mutanen Venezuela ne za a iya juyawa zuwa tunaninsu da kansu su kirkira. Abin farin ciki game da waɗannan shiri shine ya iya zama babba ko ƙarami, a cewar Mr. Bada.
We are doing projects like clean water access. We're creating these digital forums for.
Muna yin ayyuka kamar samar da ruwa mai tsafta. Muna kirkirar wasu hanyoyi domin taimakawa mutane su nemi danjin su. Muna kirkirar dandalin tattaunawa don taimakawa mutane su ma samu ayyukan yi daidai da dokoki da ka'idojin kasashen da suka samu kansu a ciki a yanzu, inda suka yi kaura don neman tsaro da kuma taimakawa dangin su. A zaman wani bangare na shirin Beta Together, hukumar USAID na aiki tare da mutanen Venezuela a ciki da wajen Venezuela da kuma kungiyoyi a Brazil, Peru da Colombia da kuma Amurka da duk yankin. A ƙarshen watan Oktoba, mukaddashin mataimakin shugaban hukumar USAID, John Barsa, ya sanar da sabbin waɗanda za su karɓi tallafin na USAID. Ina mai farin cikin sanar da ku a yau cewa hukumar USAID za ta ɗauki nauyin sabbin ayyuka uku a Venezuela da Chile da kuma Colombia na dala Amurka miliyan 1 a ƙarƙashin shirin Beta Together, ya faɗa. Waɗannan sabbin shirye-shiryen waɗanda za su inganta rayukan dubban mutane sun kama zuwa ayyuka 19 gaba ɗaya waɗanda USAID da IDB ke tallafawa tare da ƙarin wasu masu zuwa. Domin ƙarin bayani game da shirin Beta Together, za a iya zuwa shafin yanar gizo. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
Da haka muka zo ƙarshen wannan shiri na musamman da ya zo muku daga nan birnin Damagaram tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. A madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Tamar Abari ke ce muku mu kasance lafiya daga nan birnin Damagaram.